السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس منا قومك Imam Malik ya zawaito cewa hadithin ya zo masa daga Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr ne Siddiq dan uwan shaqiqin Aisha radiyallahu anha, dan sayyidina Abu Bakr, shine babban dan sayyidina Abu Bakr. Musulunci sa ya jinkira, yayi jinkirin shiga addinin musulunci, bai musulunta ba sai gabanin fatuhu Makka. Kafin fatuhu Makka ya musulunta, ya je yakin Badar alhali yana mushriki tare da kafirai, yaje yakin Badar. Daga baya yana ce ma mahaifinsa sayyidina Abu Bakar cewa na ganka wajen yaki, in na ganka sai na kauce inda kake. Sayyidina Abu Bakar yace ni ko da na ganka da na kashe ka. Dansa ne shi lokacin yana kafiri, lokacin bai musulunta ba, yake ce ma mahaifin sayyidina Abu Bakar in na ganka sai na kau, dan kan mai arangama ya zamanto na yi yaki da kai. Shi ko sayyidina Abu Bakar yace ni ko da na ganka da binka zan yi sai na kashe ka. Shaqiqin Aisha ne radiyallahu anha, ya musulunta kamar yadda muka ce kafin fatuhu Makka, sannan ya zo ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya halarci yaƙin yamama. Shine yaƙin da aka kai ma Musailima al-Kazzab, Musailima wanda ya da'awar annabci. Sayyidina Abu Bakar bayan ya zamanto khalifa, yana daga cikin yaƙin da ya aika domin a dawo da su zuwa addinin musulunci, yaƙin yamama. Abdurrahman ya halarci wannan yaƙi, da hannunsa ya harbe mushrikai wajen shida. Ya rasu a Makka, wani waje kusa da Makka, Saffa. Sai aka dauki gawarsa aka kai cikin garin Makka, aka binne shi. Shine Aisha radiyallahu anha ta je ta ziyarci kabarinsa, ta tsaya ta yi masa addu'a, take cewa, har take waƙarta da take cewa wa kunna kanadmani judaymata hiqbatan min ad-dahr hatta qila lam yatalaqaya falamma tafarraqna ka'anni wa malikan lada iftiraqin lam nabit laylatan ma'a. Wanda yake ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja kenan na halarcin ziyarar makabarta ga mata, domin Aisha radiyallahu anha ta ziyarci ɗan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq. Ko da bakwai kenan, tunda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu shekara ta 55, Aisha radiyallahu anha ta rasu shekara ta 58. Saboda haka tsakanin ko da 6 ko da 7 kenan, tsakanin nan wajen ya rasu. Sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qad dakhala ala Aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya shiga wajen Aisha radiyallahu anha yar uwarsa, wanda yake nuni Muharram zai iya shiga wajen ƴar uwarsa ba tare da sai ta yi masa hijabi ba. Babu hijabi tsakanin mutum da ƴar uwarsa wadda suka fito ciki ɗaya, ko wadda suke li'abi, ko wadda suke li'ummi. Yawma mata Sa'ad ibn Abi Waqqas, a ranar da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu. Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, daga cikin mutane na farko da suka musulunta. Yace laqad ra'aytuni salisa salasa, laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam, yace na samu kaina alhali a lokacin da nake nune kashi ɗaya cikin uku na addinin musulunci. Wato bi ma'ana mutane biyu ne kawai suka riga shiga addinin musulunci. La'alla yana nufin daga maza ƴaƴaye, yana daga cikin wanda suka musulunta daga farko. Yana ya musulunci da kusan shekara goma sha bakwai, saurayi ne lokacin da ya musulunta. Da ya musulunta sai mahaifiyarsa ta ce masa, yanzu
wannan wani irin sabon addini da ka tsoro da shi ka zo kake yi, to ni kuwa ba zan ci ba, ba zan sha ba har sai ka bar addininka ka dawo addinin mutanenka. In kuma ba haka ba zan ɗauke, in kuma ba haka ba yunwa ta kashe ni. In ya so a duniya a rinka aibata ta a ce ya wanda ya kashe uwarsa, shi kenan sai ya kyale ta, ta kwana ta wuni ba ta ci komai ba. Kashe gari sai ga abin nan alamar rauni ya bayyana a jikinta, sai ya ce mata ya uwata kin ga ko da kina da rai guda ɗari ne, sannan Allah ya rinka zare ku ɗaya bayan ɗaya, ba zan bar wannan addinin ba. Don haka in kin ga za ki ci abinci ki ci abinci, in kin ga ba za ki ci abinci ba kuma shi kenan ki je ki halaka. Saboda ta a nan wajen ba a ɗa'a ga mahaifi. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Idan iyaye suka tilasta maka kanka shirka da Allah, ka bar addinin musulunci ka shiga addini wani daban, fala tuti'huma, kada ka bi su. Amma duk da haka wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ka cigaba da kyautata musu, amma kar kai da'a gare su. Amma kyautatawa ko kafire ne shi, ko sun ne maka kai kafirci, ka cigaba da kyautata musu, amma dai ba za ka bi su akan kai kafirci ba. To haka Sa'ad ibn Abi Waqqas ya aiwatar da wannan ayar a aikace. Saboda haka da ta ga abin ya zama to haka sai ta ci abincinta. Ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je yakin Badr. Saboda haka yana daga cikin Badriyun. Mun san abin da ya zo a cikin falalar yakin Badr ko? A san daga cikin abubuwan da ake tantance sahabbai da shi wajen matsayinsu shi ne a ce wannan yana daga cikin a cikin muhajirun, a ce yana daga cikin as-sabiqun wanda suka musulunta na farko. Bayan nan kuma a ce Badri ne, yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badr. Daga cikin Ansar kuma a ce wannan yana daga cikin ahlul bai'at al-Aqaba, suna daga cikin wanda suka je suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubay'a kafin ya tafi Madina, tun yana Makka. Dan bai'at al-Aqaba guda biyu aka yi, ɗaya mutum 12, ɗaya ko mutum 70 da yan kai. To wannan in ya kasance haka yana daga cikin as-sabiqun, cikin ansar kenan. To sannan bayan nan kuma sai a ce shi ma Badri ne, in daga cikin ansar ne kuma ya halarci yakin Badr, to wannan wani matsayi ne. Matsayin wanda suka je yakin Badr shine Allah ya yafe musu ga baki daya, cewa duk abin da suka yi Allah ba zai musu azaba ba. Sannan mataki na uku da ake mayyaza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka halarci al-Hudaybiyah, wanda suka halarci bai'at ar-Ridwan shekara ta shida, wanda suka musulunta kafin bai'at ar-Ridwan shekara ta shida bayan hijira, su ne ake ce musu ahlul bai'at ar-Ridwan. Sannan wanda suka musulunta bayan bai'at ar-Ridwan kafin fatahu Makka, sannan kuma wanda suka musulunta bayan fatahu Makka. To shi Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas, asal sunansa Sa'ad ibn Malik az-Zuhri, daga cikin Bani Zuhra ne. Ubansa Abu Waqqas shi Malik din, da shi da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan baffanni ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga Sa'ad sai ce wannan khali na ne, wannan kawu na ne, dan uwan uwa shi ne kawu ko? Yace wannan kawu na ne, ku nuna min waye yake da kawu a cikinku. Yana alfahari da cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas dan uwan uwarsa, dan uwan mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam. To shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ya je yakin Badr a lokacin babu ko gemu a fuskarsa, in ya shafa fuskarsa baya sai fata kawai yake ji, baya jin wani gashi da sauran samartakarsa. Sannan yakin Uhud ya yi abun gani, ya taka rawar gani. Don a wannan yakin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka ciro kibiya yana miƙa masa, yana ce masa irmi fidaka abi wa ummi, in kai harbi mahaifana biyu su zamanto fidda'u gare ka. Shi yasa Sa'ad yake cewa ban taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa iyayensa su zamanto fidda'u ga wani ba in ba gare ni ba. Wannan falala ce ta Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kuma a wannan yakin na Uhud ne yanda ya tsaya ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarkar wannan kariyar da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a, yace Allahumma istajib li Sa'ad idha da'ak, Allah ka amsa addu'ar Sa'ad ko yaushe ya roke ka. ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa wannan addu'a kun ga albarkar kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare sunnarsa da kare sunansa da kare duk wani abu da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Sa'd ibn Abi Waqqas yana daga cikin mustajabud da'awa yana daga cikin istijabar da'awa ta Sa'd wataran mutanen Kufa suka kawo ƙararsa wajen Sayyidina Abubakar dai wajen Sayyidina Umar dan ya kasance shine gwamnan Sayyidina Umar a Iraq suka kawo kukansa suka ce hatta sallah ma bai iya ba kaje wai daga cikin sabiqun al-awwalun saboda mutanen Iraq dama su kina nuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'sul fitna min al-Iraq fitna daga can za ta fito fitnanin mutane ne suka kai ƙararsa wajen Sayyidina Umar suka ce hatta sallah ma bai iya ba to amma Sayyidina Umar saboda adalcinsa idan jama'a suka kai kuka wajen shugaba dole a bincika ba a cewa ai na san shi ina da aminci ina da tabbaci akan sa Sa'ad ba zai haka ba ina Sayyidina Umar baya haka sai ya tura a bincika a tabbatar da kuma yazo wajen sa yace ya Sa'ad ya Aba Ishaq mutanen nan sun yi kuka da kai sunce hatta sallah baka iya ba shine kita to wallahi ya amiral mu'minin ni irin sallar da na gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta nake musu raka'a daya da ta biyu na farko na sallar azhar da al'asr da magriba da isha in tsawaita raka'a biyu na karshe in gajarta yace wannan shine zatuna da kai ya Aba Ishaq ha gani Sayyidina Umar ya tabbatar cewa ƙarya take yi amma duk da haka yace a bincika haka za ya tura mutane suka bincika suka zaga dukkan masallatan Kufa ko ina suka zo sai ce ai madalla da mulkin Sa'ad madalla da abin da Sa'ad yake mana sai da suka je wajen wani masallaci sai wani mutum yace to amma tunda ka hada mu da Allah mu faɗi gaskiya to wallahi yace shi dai Sa'ad la yaqdi bisawiya wala ya'jilu fil qadiya wala yasri bisariya ya kawo shi da wani sajai irin na masu gane masu iya zance ai wato baya adalci in yayi hukunci in ya tashi raba dukiya ta musulmi baya rabawa daidai sannan baya turawa aje ai jihadi baya san ai jihadi sai ya zaman sa shine Sa'ad yace Allah idan wannan mutumin in ƙarya yake yi ya tashi yayi wannan magana ne dan riya dan mutane su yabe shi Allah ka tsawaita ransa ka tsawaita shekarunsa ka makantar da shi ka tsawaita talaucinsa ka kuma bijirar da shi da fitinu sai gashi ya tsufa saboda tsufa sai da fatar idansa ta zazzago ta rufe idan ya makance yana yawo yana bara yana yaro yana abin nan magi Allah ma'aikata Allah yana yawo yana inda muke inda abin nan mabarata suke yi amma duk da haka da tsufan nasa yana ji kwararo-kwararo da ya ga 'yar budurwa sai ya bi ta a guje zai kama ta in an masa magana sai ce tsoho ne da mummunan addu'ar Sa'ad ta same shi tsoho ne da mummunan addu'ar Sa'ad ta same shi saboda ga irin abin da ya masa shi kuma yin take masa addu'a nan take Allah kuma ya amsa addu'arsa haka zalika akwai wata daga cikin abin da aka ruwaito da isnadin ingantacce na cewa Sa'ad Allah yana karɓar addu'arsa wata ran wani mutum ya tashi yana ta zagin sayyidina Ali lokacin Sa'ad yana Madina sai Sa'ad ya ce masa me yasa ne ka daina mana bai halatta ba wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka daina zagin ɗan uwana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina ba shi ne kawai ya masa bakararar addu'a nan take suna zaune a majalisin sai ga wani raƙumi ya zautu mun san raƙumi in ya zautu kamar aljanu ne ke tare da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nan idan ka ga raƙumi ya zautu to kamar taɓi ne na kamar aljani ne ya zo ya kasance tare da shi don haka yace idan kuka ga irin wannan a ɗauki tibiya a harbe shi ba zancen a ce za a kama shi to sai ga wani zautaccen raƙumi ya shigo cikin wajen ya nufo cikin inda suke, ya kama wannan mutumin, ya cije shi, ya buga shi da garu, nan take faɗi ya mutu. Shi ne nan take aka rinka cewa Allah ya amsa addu'ar Sa'ad. Allah dan abu ne wanda aka yi a gaban jama'a, kowa ya je da wannan addu'a. To haka ya kasance ne yau Allah yana karɓar addu'ar sa. Kuma mun ga yadda albarkacin wannan albarkacin kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'ar. Ya kasance yana daga cikin waɗanda suka nisanci fitina, ba su shiga yakin da ya faru tsakanin musulmi ba na fitina, tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya, wala tsakanin sayyidina Ali da Talha da Zubair. Amma da kafin nan yaƙoƙin musulunci shine da gaba, hatta yakin Qadisiyya, shahararren yakin nan da musulmi suka karya ƙarfin daular Ru'a a daular Farisa, suka ci mada'in, shine jagora a wannan yakin, shine jagora. Amma wani mutum yake masa ba'a, wai abin nan mun je muna yaki a Qadisiyya, mun je muna yaki tare da abokan gaba, shi ko Sa'ad yana zaune a Qadisiyya, yaki zo shigo mu cikin yaki, muka dawo mata da yawa sun zamanto zawarawa saboda an kashe mazajen su a cikin yaki, matan Sa'ad ko suna nan babu zawara a cikin su, wato yaki zuwa yaki ya tura mu mun je, yake masa habaiti. Shine nan shi ma Sa'ad ya masa addu'a, yake na harshen sa ya yanke. Bisa zalunci suke irin wannan. Sa'ad ya fito ya nuna ma mutane cewa ga abin da ya sa ban zo na je yaki ba. Cuta wata irin cuta, waɗansu irin ƙuraje ne suka fito a jikinsa baki ɗaya, ba zai iya shiga cikin jama'a ba. Saboda haka sai ya zauna. Amma yana nan a bayan fage ɗin yake jagorancin yakin. To shi ne ake masa habaiti. To ka gani, shi ya sa wanda wato in ka shiga cikin haƙƙin mutum a mutuncinsa. In ka shiga haƙƙin mutum a mutuncinsa, in yi maka Allah ya isa, Allah zai karɓa. Tunda Allah maɗaukakin sarki, ko da mutum mustajabu du'a ne, baya karɓan addu'ar da take ta zalunci. In bisa zalunci ne, Allah ba zai karɓa addu'ar ba. Ga Bil'am ɗan ba'ura, an san Bil'am ai cikin mutanen annabi Musa, wanda lokacin da ya je yana da ismullahi al'azam, kamar yadda ruwayoyin masu tafsiri suka ce, da ya zo aka ba shi abin duniya, ya je ya yi mugunyar addu'a akan Allah ya ba makafirai nasara akan annabi Musa da sahabbansa. Ya je wajen gari, ya daga hannunsa, in zai addu'a sai Allah ya karkatar da harshensa, ya ce Allah ya taimaki annabi Musa da sahabbansa akan kafirar. Suka yayyayyai sau uku yana yin haka. Sannan ya dawo ya ce wa mutanen, kun ga na riga na yi asara, kun zo kun bani abin duniyan nan, na cuci kaina, yanzu kun ga kuma abinda kuke nema ba zai yiwu ba, kuna gani dai na yi addu'ar Allah ba zai karɓa ba, ba da za ku samu nasara akan annabi Musa da addu'arsa. Don haka maganin da za ku, inda kuna so ku samu nasara akansu, ku tura masa kyawawan mata su je su tallata kansu a cikin rundunoninsa. In aka samu ko da mutum ɗaya ne ya yi zina, ku yaƙe su a ranar, za ku samu nasara akansu. Suka tura, aka samu wani daga cikin mutanen annabi Musa ya yi zina, nan take Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da annoba, suka rinka mutuwa a cikin sojojin. Sannan waɗannan kafirai suka zo suka far musu, suka samu nasara. Amma kafin nasarar ta tabbata gare su, annabi Musa da aka bayyana masa abinda wannan mutum ya yi, aka ɗauko shi aka zartar da haddin Allah a kansa, sannan Allah ya juya nasarar ta zamanto ga annabi Musa da mutanensa. To da haka Allah baya karɓan addu'a. Ko da mutum mustajabu du'a ne, baya karɓan addu'a in ta zalunci ce. To kamar waɗannan mutanen da Sa'ad ya musu addu'a saboda sun zalunce shi. Ka cuci mutum a cikin mutuncinsa ta hanyar ka zage shi, ko kai masa sharri, ko kai masa ƙazafi, ko kai masa zambo, ko ka ci fuskarsa, ko ka ci namansa, wannan duk shiga gonar haƙƙinsa ne. In kai haka, in ya roƙi Allah, Allah ya rama masa, Allah zai karɓi addu'arsa. Ballanta ma kuma wanda yake mustajabu du'a kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ba Qadisiyya kawai ya je ba, shi ya yi jagorancin yaƙin Jalawlama, wato ƙissarsa tana da tsawon gaske a gwanin ban sha'awa. Amma lokacin da musulmi suka rinƙa yaƙi tsakaninsu da juna, sai ya ƙi shiga. Wani mutum ana ce masa Kharija, Abin Husayn ibn Kharija, wata ran yayi mafarki, an rawaito shi da isnadi ingantacce, wata ran yayi mafarki da daddare, sai Allah ya nuna masa duniya da lahira, kamar waɗansu gidaje ne guda biyu ga bango ya raba su, sai ga yayi tsalle ya fada bangon duniya ya shiga lahira, sai ga mala'iku ya musu sallama yake ina shuhada, sai aka nuna masa aka ce ga Annabi Ibrahim da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya tambaye su yake a da waye kamata na kasance tsakanin musulmi da biyu na tsakanin Sayyidina Ali da Talha da Zubair tun ma farkon ne, tun kafin lokacin da Muawiya, sai in kasance tare da Ali da wanda suke tare da shi, ko tare da Talha da Zubair tare da wanda suke da shi, in suke tare da shi. Sai Annabi Ibrahim sai ya ce masa madalla da matsayin dan da matsayin halilina badadina Sa'ad, madalla da matsayin badadina Sa'ad, wato Sa'ad ibn Abi Waqqas, yana tashi daga bacci sai ta fi wajen Sa'ad, yadda ya same shi sai ya gaya masa ga mafarkin da ya yi. Sa'ad ya yi kuka ya ji daɗi, sannan sai ya ce masa to wallahi ka gani na yi yaƙi, kuma kowa ya san matsayina wajen iya harbi a cikin addinin musulunci, bana kuskurewa in yi harbi, saboda haka ba tsoron yaƙi nake yi ba, kuma na yi yaƙi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan yaƙin tsakanin musulmi da musulmi ba zan shige shi ba. Shi yasa ya ƙaurace ma dukkan fitinu, ya je ya samu wata gona a can gefen Madina, Aqiq, Wadil Aqiq, wanda suka san idan ka taho daga cikin Madina za ka tafi zuwa Dhul-Hulaifa, akwai abin nan kusa da inda aka ce gwadda ake ce mata Irwa, a wajen nan Al-Aqiq din yake, a wajen nan abin nan gonar Sa'ad da gidansu yake. Ya ƙaurace ma fitina, wata ran wanda daga cikin ɗayansa Umar ibn Sa'ad ya zo ya same shi, ya ce masa ka ba babana, kana zaune ka zo ka keɓance kanka a daji, ka bar mutane ana ta handan bandan din neman mulki, sai ka zo na anan, wato kai ma ka zo a taka da kai ma ne, shi ne sai yake cewa kai wawa ne, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son attaqi al-ghani al-khafi, mai tsoron Allah wanda ya ɓoye kansa kuma Allah ya bashi wadata, Allah yana son irin wannan, yake saboda haka ni na ƙaurace ma kaina ina jin tsoron Allah kuma Allah ya wadata ni. Yana da wadata, yana da awakai masu yawa, kiwon awakai a jinin kiwon dabbobi yake yi, yana da awakai masu yawan gaske. A lokacin da ya mutu, abin da ya bari gadansa Sa'ad dirhami 250,000. Dirhami 250,000. Mun san kuma nisabin zakka da dirhami nawa ce? Dirhami nawa ne nisabin zakka? Man jirage sai kai kuma za ka faɗa ko a yi shiru, dirhami 200 ne ko shi ne zakka, dirhami 200, to shi yana da dinari, yana da dirhami 250,000, saboda ka 200 sau 1,000 da kuma ka sake ƙara abin nan sau 20 a kai, sau 20,000 ka sake ƙara 25 kai a kai, 225 din zakka, nisabin zakka yake da shi, to kamar da shi da naira 250,000, saboda haka Allah ya bashi wadata, amma ya keɓance kansa bai shiga cikin fitina ba. Wataran yana zaune a Kufa, inda yake lokacin yana gabna, a lokacin Mughira bin Shu'ba ne kai yake gwamna, sai wani mutum ya zo ya so mazajin Sayyidina Ali a cikin masallacin, sai Sa'id ibn Zaid, ɗaya daga cikin mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna, dan uwan Sayyidina Umar, Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufayl, yana zaune a wajen, yace ya Mughira, kana ji wannan yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za ka yi magana ba, ba za ka hana shi ba? Lokacin Mughira shine amir a wajen, sai fito tun da kai ka ƙi magana ni zan gaya maka. Wataran muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakarin fil janna, وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد ابن مالك في الجنة كده سعد ابن أبي وقاص فينا والزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة ونافذ الزبير نافذ طلحة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة يتي وذكر التاسع لكني لا أذكره يتي يا أم بتنسر أما بزن فتيش بعد سكي مسا ما يجي سكي على شدة الله يجي أمسي يتي نسر شيني مين شيني سعيد ابن عمرو بن زيد يتي نقوم شيني من زن الله صلى الله عليه وسلم yake wato dan yayi istishari da wannan yake saboda haka duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wannan makin Allah da manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi Sa'd ibn Abi Waqqas yana daga cikin asharal mubashirin bil janna mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutu albishir da aljanna wataram suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yatla abinna yadkhulu alaykum min hadha albab rajulun min ahli aljanna wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar manzo Allah ya nuna wata kofa yace wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar cikin yana cikin yan aljanna manzo Allah na rufe bakin sa sai Sa'd ibn Abi Waqqas zai shigo Abdullahi ibn Umar ya rawaito shi yasa lokacin da yazo mutuwa yana kan cinyar dan sa Mus'ab yana ganin alamar fitan rai tare da shi sai kuka ya kama shi sai Sa'd yace kukan me kake yi yace ina kuka ne na tausayin rabuwa da kai da bakin cikin rabuwa da kai sai yace masa kada kai kuka kada kai bakin ciki yace cewa wallahi Allah ba zai mun azaba ba kuma ni dan aljanna ne sannan ya cika hata haka ciki da wannan yaqini saboda haka dan kaji wadansu su kamar yanda aka ruwaito aka ce sayyidina Abubakar yace a cikin hadisin muwatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yin shaida ga wadannan wanda aka kace sojojin yakin Uhud sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu kuma fa yace ban san abin da za ku aikata bayana ba aka ce sayyidina Abubakar yayi ta kuka akan wannan to wannan ba yana nufin kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kan cewa ba zai su ba zai musu shaida cewa su yan aljanna bane ya faɗa ya ce Abubakar dan aljanna ne ka'idar malamai waɗanda suka san gaskiya duk wani nasi da ya zo musu sai su mai da shi ya zuwa ga abubuwan da yake an san shi sallamamme ne tabbatacce a cikin shari'a ba sa tunani irin tunanin kafirai yanzu kaga kafirai wani kafiri ne nake karanta maganar da yayi akan sayyidina Ibrahim cewa shi fa sha ni imani dinnan hadari ne imani hadari ne dan haka dole masu imani a san yadda za a yi maganin su hadari ne a samu irin su a cikin duniya domin daga cikin abin da imani yake yi zai iya sawwala ma mutum ya je yanka dan sa ai gashi nan ya sawwala ma Ibrahim ya je yanka dan sa za ka tunanin kafiri kenan ko kuma idan suka ji mala'iku an ce Allah mala'iku sun ce ma Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima da Allah yace zai halice annabi Adam ya sashi khalifa suka ce ma Allah zaka sanya wanda yake zai barna ne a bayan kasa sai su to kage ni ma mala'iku din ma da kuke cewa ba sa saba ma Allah gashi nan suna challenging din Allah yake zai abu suka ce zaka je kai abu kaza to wannan shine tunanin kafirai amma mu'minai fa أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قد كتبير أبن ده يكلو دقاء الله تكي تباشي كتاو فسرسا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما سجن مجانا سبب متي كاو فسرسا نبتن النبي إبراهيم تسكي وانا النبي الله نبي يكي دي إيني الله يجربا شكولو يتجربا ور الله دام أبن ده يكي سوي جنية سلم وصد شعن الله سنة مسوك ملائكو دسكي وانا تنبير tambaya ce ta istiftari ta ga neman sanin hikima wato kamar suna cewa Allah menene hikimar da kai haka Allah bayyana mana hikimarka ba challenging din Allah kike ba fito na fito suke da Allah ba dan haka wannan abin da sayyidina Abubakar ya faɗa yayi ta kuka yana kukan kan abin da a lokacin Allah ko da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi fala ya amanu makrallahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake aminta da shirin Allah in ba tsatsotse ba dukkanin su wanda aka yi musu albishir da aljanna, amma za su zo su ta kuka. Sayyidina Umar yace ta kuka, yake cewa laitani kharajtu fiha minha kafafan la alayya wala liya, ina ma dai na fita ba yabo ba sallaka, na fita ba yabo ba sallaka. Gashi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, saboda me? Saboda kada mutum ya tsarkake kansa a wajen Allah, kada mutum ya tsarkake kansa a wajen Allah. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya gaya ma kafirai, wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, da ni da ku duk ban san abin da Allah zai yi da mu ba. Dan me? Saboda a maida al'amarin ga Allah, a nuna cewa al'amari ga baki ɗaya a hannun Allah yake. Amma wannan baya kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai daga cikin su akwai goma da ya musu albishir da aljanna, akwai ɗan Badar da yake musu ba za su shiga, da yake musu duk abin da suka yi Allah ya gafarta musu, akwai ahlul bai'at ridwan su 2400, manzo Allah yake duk abin da suka yi ba za su shiga wuta ba. Wannan duk baya kora wannan, saboda haka kasancewar an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaida gare su ba a lokacin, Allah bai sanar da shi ba akan cewar waɗannan su ma ya tantance ya musu shaida. Amma gashi ya zo daga baya ya musu shaida, ya musu albishir da aljanna ya faɗa. Saboda haka wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewar jahilan waɗanda ba su fahimci addini ba su ne suke zamewa su shiga cikin bid'a, su ne nassin Al-Qur'ani yake zamantowa da suke gare su ko hadisi, su ne masu bin al-mutashabih, masu cuta a cikin ƙirjin su ne masu bin al-mutashabih, su kuma masu tabbataccen imani suna bin Al-Qur'ani ne gabaki ɗaya, sai dukkanin su mun yi imani da shi. Amma wanda zai karanta Al-Qur'ani, barin karanta Al-Qur'ani da sunna ga inda aka tona masahabban manzon Allah asiri, to kai ne ya haka asirin zai tona. Su ba asirinsu ba zai tonu ba, saboda ayoyi muhkama sun tabbatar da kan cewa Allah ya rufa musu asiri. Saboda haka idan ka je in kace za ka je ka karanta, ka je ka shiga cikin littafin sunna ne, idan ka kwakulo abubuwa da suke nuna cewa su ba komai ba ne, kai ne za ka tabbata ba komai ba. Ba a bin al-mutashabihat, ana bin al-muhkamat ne, wannan shi ne masu bin mutashabih. To mun ga wannan dai dogon tarihin, saboda Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun, kuma yana daga cikin ashirar mubashirina bil janna, ya cancanta mai wannan tsayuwa a abin nan a cikin tarihinsa, don mu ga irin waɗannan abu, don mu ji irin wato matsayi irin nasa, mu ga irin darussa da za mu samu daga cikin rayuwarsa radiyallahu ta'ala anhu. To a ran da ya rasu Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq ya shigo wajen Aisha, fada'a bi wudu'in, fayati a kawo masa ruwan alwala. Dalilin yin alwalarsa kamar yadda wata riwaya ta nuna, saboda za a yi ma Sa'ad ibn Abi Waqqas sallar gawa ne, za a sallace shi. Faqalat lahu Aisha, sai Aisha radiyallahu anha tace masa, ya Abdurrahman, ya kai Abdurrahman, asdiq alwudu', ka cika alwala. Wanda ya nuna kan cewa kenan dan mutum ya kira wansa da sunansa ba rashin ladabi bane, bai kira shi da alkunya ba, ba rashin ladabi bane in ya kira shi. Amma mu nan in kani bai ce ma wansa yaya ba, sai ce ya yi masa abinda. Yana da kyau a koya ma yara, amma in aka girma dan ba faɗi wannan ba babu komai. Sai ta ce masa, asbighil wudu, ka cika alwaraka, ai bi fathil hamza wa huwa iblaguhu mawadi'ahu wa ifa'i kulli udhin haqqahu, shine mutum ya cika alwala, ya isar da dukkan gaba da aka ce a wanke ya wanke ta, sannan kuma kowace gaba da aka ce a wanke ta yanda ya tantance ya bata haƙƙinta. Ka annaha ra'at minhu taqsiran aw khashiyat alayhi dhalika, la'alla ta ga wani taqsiri ne tare da shi, ko kuma tana jin tsoron ba zai cika alwala ba, sai ta amru bil ma'ruf. Wannan ya nuna mana cewa babban haƙƙin ƴan uwantaka, babban Allah ya ce mana mu kyauta a abin nan san ƴan uwa, yana daga cikin abin da Allah ya yi umarni da shi, illal mawaddata fil qurba, san ƴan uwa da insani gare su. To babban insani da ɗan uwa zai ma ɗan uwansa na jini shi ne ka yi masa umarni da kyakkyawa, ka hana shi mummuna. Kaga nan abin da ke ma ɗan uwanta kenan, ya Abdurrahman, ka cika alwala. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دومني ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا تيوا ويل للأعقاب من النار ويل ينا ونن أكوي مغنغنو دسكزو أكنت أكوي مغنغنو اللغة سكتي معنات هلكا هلكا تاتبتا جدجا دجي هلكا رنونكما دجا وتتتي أوتا رواير كما معنى ويل shine wajin fi jahannama, wani kwari ne a cikin wutar jahannama. Haka Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga cikin hadisin Ibn Hibban, ya ruwaito shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wadi wani kwari ne a cikin wutar jahannama. Ba wai kawai a farfajiyar jahannaman mutum zai kasance ba, wanda yayi wannan abin za a jefa shi cikin kwari ne. Saboda haka kage shi yana can ƙasa kenan. To idan mutum yayi abin nan, digadigai su aka ce za a ƙona, amma abin da ake nufi wato masu digadigan su ne za a ƙona su, ko kuma azabarta su za ta keɓanta digadigai. Mun san ko ma'anar diddige ko? Dun duniya wanda yake shi ne kashin ƙasan ƙasa. Wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi, ba Aisha ce kaɗai ta ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya ce wailun lil aqabi minan nar, tsananin azaba ko halaka ta tabbata ga digadigai daga azaba wanda take daga wuta. Abu Huraira ma ya ruwaito da Abdullahi bin Amr bin al-As, kuma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habbansa wannan, saboda wata ran ne sun taho suna alwala lokacin sallar la'asar, sai suka yi gaggawa saboda suna gudun fitar lokacin sallah. Da suka zo wanke kafa, sai suka rinka shafa kafar tasu, ba su wanke ta ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa, sai ya ga kafar suna kyalkyali da alamar ruwa, da alamar cewa ruwa bai shafi kafar ba. Sai ya ce musu asbighul wudu, ku cika alwala, wa wailun lil aqabi minan nar, kuma tsananin azaba, tsananin halaka ta tabbata ga digadigai, halakan nan kuma daga wuta. Wanda ya nuna wajabcin wanke kafa kenan a wajen alwala. To ita Aisha radiyallahu anha la'alla ta ga wannan tafsirin ne daga Abu Abdurrahman, cewa yayi alwalar bai cika ta ba, bai wanke kafafunsa yadda ya kamata ba, ko kuma tana jin tsoro cewa tunda sallar jana'iza ce za a yi, zai yi gaggawa ya je yayi alwalar don ya samu sallar jana'iza. Kamar yadda waɗansu mutane suka yi, in an ga an za a yi sallar jana'iza ko kuma sai alwalar sai su taimama bayan akwai ruwa, da suna ƙoƙarin wai samu sallar jana'iza. To bayan ko ba lokacin da aka ce za a, ba lokacin, ba hali ne da ake yin taimama ba, ba a yin taimama saboda gudun kubcewar sallar jana'iza, alhali akwai ruwa. To wanda biye wannan, watakila ganin cewa yayi haka yayi alwalar, ya tana ganin kare ta bi alwalar ba cikakkiya ba, sai ta tunatar da shi, sai masa tambihi, wanda haka ya kamata ya kasance tsakanin mu'minai maza da mata. Kuma wannan ya nuna mana cewa amru bil ma'ruf ba ya keɓanta ne ga maza ba, hatta mata za su yi, amma yaushe mata za su yi amru bil ma'ruf in sun san ma'ruf din? Yaushe za su yi hani daga munkar in sun san munkarin? Saboda haka ba tarbiyar musulunci ba ce a kyala mata a ɗakuna, ba a sanar da su dokokin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ba. Muna ganin yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gare ta suke komawa, malama ce. Muna ganin almajiranta da suka yayu da suka tarbiyyantu a makarantarta, irin su Alqama, irin su Masruq ibn al-Ajda, irin su Urwata ibn Zubair, da dan uwanta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, da sauransu, Amrata, da gasunan dai maza da mata wanda suka zo suka yi graduation, aka yaye su a makarantar na Aisha radiyallahu anha. To haka ya kamata mata su kasance a cikin al'umma, domin su ba kamar yadda Allah ya ba mu kwakwalwa, Allah ya ba su kwakwalwa. Wataƙila ma sun ma fi sauƙin ma su kiyaye ilimi fiye da mu, saboda su ba su da abin da yake shagaltar da su. Uku nan ka zo ka ɗauki mutumin da yake ka abin nan, ka zo ka ɗauki littafi kullum kana tunanin bota ta fito ko bata fito ba, me zai faru da wata kwangilarka da kake nema? Shukan nan da kai anya kurwa damuna za ta kai ko ba za ta kai ba? Kaya da wa'annan abubuwan kullum za ka tashi da wa'annan tunanin, zai sa ka abinda za ka ɗauki awa ɗaya ta haddace shi, sai ka zauna tun daga sallar walaha har sallar azhar ka kasa haddace shi. To su ko da sauƙin wannan damuwar, kagan aka sauƙaƙe musu hanya, arziki ne ga al'umma, arziki ne ga al'umma. Kuma in aka yi haka, sai zama tukunta suna taimakawa wajen kawo gyara a cikin al'umma. Ba kawai ga mata 'yan uwansu ba za su yi wa'azi, hatta ga maza ma za su yi ma 'yan uwansu, za su yi ma iyayensu, za su yi ma 'ya'yansu. Wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan wajibin kafa a wajen alwala shine wankewa, wanda kuma duk ya shafa, wanda ya shafa kafa ya nuna kan cewar ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. tunda duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin narkon azaba a kansa to aikata shi haramun ne ba makruhi bane. Saboda haka wanke kafa wajibi ne, rashin wanke kafa kuma haramun ne ba makruhi bane, wanke kafa ba mustahabi bane, wajibi ne mutum ya wanke kafa a cikin alwala. Halin kawai da mutum ba zai wanke kafa ba shine idan ya sanya hufi wato takalmin fata, safa ce amma wanda ake yin ta daga fata, wanda a kasashe masu tsananin sanyi ana sa su nan wajen, sai kaga sai mutanen fada in za su hau doki sukan sa hufi. Amma ba wai kawai ga mutanen, ba sai za a hau doki ba, in mutum ya je waje wanda kasa wanda take da tsananin sanyi zai san cewa yana daga cikin larura, saboda yana kiyaye kafa da kiyaye duminta, kuma ko bai kiyaye duminta ba yana kiyaye ta daga faso. To mutum in ya sanya wannan takalmin zai iya shafawa. Hakanan ba ma lallai takalmin da aka yi shi daga fata din ba, hatta takalmi irin na 'yan sanda, irin na sojoji, wanda za su sa takalmi musamman a wajen yaƙi ko in sun shiga cikin irin wannan ramin nasu sojoji su kwana da kwanaki a ciki, idan da shari'a ta ce musu sai sun kwance sannan za su yi alwala, wannan akwai tsanantawa. Ita kuma shari'a ta kawo sauƙi, zai zo mana a cikin abin nan mas'alal khuffain. Wannan shi ne kawai halin da mutum zai yi shafa a kafarsa, ba zai sa ruwa a kan fatar kafarsa ba. Amma in ba haka ba, wajibi ne ya sa ruwa a bayan a doron kafarsa. Kuma kada mutum a rudar da shi da cewa ai Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani cewa yayi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, a wata qira'a kamar qira'an Nafi'i, wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn, zahirin ta sai ya nuna cewa kenan kamar Allah ya ce ku yi shafar kai kuma ku shafa kafafunku. Alhali ko wannan ayar ba haka take ba, domin sauran masu karanta alqur'ani sun karanta su da fataha ne, wa arjulakum, ku shafa kai, ku yi shafar kai, waghsilu arjulakum, kuma ku wanke kafafunku. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bayanin alqur'ani, to ya ce ya ga mutane sun shafa kafafunsu sai musu inkari, ya ce Allah zai musu azaba in ba su wanke kafafunsu ba. Saboda haka kaga kenan alqur'ani abin da ya tabbatar shine a wanke kafa. To a nan wajen tunda mun san alqur'ani haka ya tabbatar, to wace fassara ne za mu dauki qira'ar wa arjulikum innan da kisra, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum? Shine malamai suka ce wannan jarra ce lil mujawara, mujawara ce akai, wato in aka makwabci abu, kamar yanda nake ce muku a wancan darasin suka kawo fadin Allah madaukakin sarki na annabi Nuhu da yake cewa inni akhafu alaikum azaba yawmin alimin, yawmin alimin maimakon ya zamanto alim din, aliman sifa ta azab, sai ya maida shi kisra saboda mujawarar azaba din, dai ya dauki wato harkar abin nan, dai ya dauki lafazin azab shi ma ya dauki zamanto lafazin su daya saboda makwabtaka da juna. Wannan abu ne wanda yake da yawa a cikin waƙoƙin Larabawa. Ibn Abdul Bar ya kawo shawahid din a cikin Tamhid masu yawan gaske, wanda yake duk ɗaliban ilimi da suke so za su iya komawa cikin sharhin wannan hadisin za su gani. To a shahid dai ya ishe faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da muke karantawa, ya isa ya tabbatar mana da kan cewa wajibin da yake kan musulmi in ya tashi yin alwala shine ya wanke kafa ba ya shafa ta ba. Ba wanda ya saba a cikin wannan matsalar daga cikin al'umman manzon Allah, daga cikin musulmi, daga cikin wanda suke cikin al'umma, wanda suke cikin musulmi, illa mutanen Shi'a. Mutanen Shi'a ne in suka yi alwala sai kaga sun shafa kafarsu, ba safa suke shafa, ba safa ba fa. Kun taba ganin 'yan Shi'a suna alwala ko? In dai suka wanke kafa to taqiya suke muku, amma shafar kafa suke yi, ba sa wankewa. Nan wajen sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wailul lil aqabi min nar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kona kafafunsu a cikin wuta. Sannan kuma sayyidina Ali sun saba masa, dan sayyidina Ali ya koya ma mutane yadda ake alwala a farfajiyar masallacin Kufa, ya nuna musu yadda ake alwala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yace ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwalar a ciki ya wanke kafafunsa. A wanke kafa, idan mutum zai wanke kafa zuwa idanun sawu ne, alka'abain mun ambata kan cewa abinda ake nufi da alka'abain su ne kasusuwan nan guda biyu na gefen kafa. Kuma abinda ake sharadin wanke kafa shine mutum ya sa hannunsa ya tabbatar ruwan ya kai ko ina, tsefe abin nan, wato mutum ya tsefe ɗan yatsunsa. Wannan ba wajibi bane amma mustahabi ne, domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya sanya karamin ɗan yatsansa al-binsir, al-khinsir, ya sanya shi ya rinka bibiyar wato loko loko dake tsanda tsakanin ɗan yatsunsa yana tabbatar da cewa ruwa ya ishe su ya shiga wajen a cuccuɗawa da hannu wajen alwala sharadi ne idan mutum bai cuccuɗa da hannu ba inda kafa ya cuccuɗa babu laifi domin an tambayi Abdurrahman ibn al-Qasim daga cikin almajiran Imam Malik cewa mutum ne ya je gefen kogi sai ya sa kafarsa a cikin ruwa ya mummutsa ta sai kawai ya zara kafar zai iya alwala da wannan alwalar
saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin wankan da aka yi da cudawa da kuma wankan da aka yi na kwarara ruwa kawai yace idan yaro yayi fitsari a kwarara ruwa ruwan kaga zai game dukkan inda najasar take amma bai ce a wanke shi ba sai yace na yarinya kuwa shi a wanke shi wanda ya nuna kan cewa kenan wanke gaba yafi karfin kawai ka kwarara mata ruwa dole sai ka bi hannunka ka cuccuda wannan shine hujjan malaman malikiya والله تعالى اعلم امام مالك رويته daga yahya ibn muhammad ibn tahla yahya ibn muhammad ibn tahla baya daga cikin mutane da suke shahara da riwayar hadisi hadisansa yan kadan ne mutane kuma imam mali amma ya rawaito yayi riwayar da hadisi daga wajensa to duk mutumin da yake koda ilimin sa bai zaman to fitacce ba in ya har ya kai yanda imam mali zai yadda riwaya daga wajensa to ka san wannan mutumin ba wasa bane shi yasa ibnu hibban ya ambace shi a cikin as-siqat yana daga cikin amintattun masu riwayar hadisi amma in ibnu hibban yace wa ne fiqa ne sauran malaman hadisi ba ta yadda abinda zai amfanar ma wannan malamin yahya ibnu muhammad ibnu tahla shine riwayar imam malik daga wajensa domin duk wanda ya cancanta har imam malik ya riwaya daga wajensa a cikin muwatta ka tabbatar kan cewa ba kuma baya bane wajen ilimi an usman bin abdurrahman daga Uthman ibn Abdurrahman ibn Uthman ibn Ubaidillah At-Taymi Al-Madani wannan dan uwa ne ga Talha bin Ubaidillah At-Taymi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan babban sani kenan fiqali amintacce ne imamu yana da riwaya cikin sahihul bukhari anna abahu haddathahu mahaifinsa shine Abdurrahman ibn Uthman At-Taymi sahabi ne an kace shi tare da Abdullah ibn Zubair a Makka dan uwan Talha bin Ubaidillah ahad al-ashra al-mubashirin bil janna shi mahaifinsa Abdurrahman ibn Uthman ibn Ubaidillah ya kasance tare da Abdullah ibn Zubair a lokacin da Abdullah ibn Zubair yayi da'awar khilafa ga kansa sojojin Banu Umayya suka je suka yaƙe shi suka kashe shi to an kashe shi Abdurrahman tare da Ibn Zubair haddathahu ya bashi yace masa annahu sami'a Umar ibn al-Khattab yatawadda'u bil ma'i lima tahta izarihi yaji Umar ibn al-Khattab yana yin alwala wato jin nasa da yayi yaji yana cewa yaji sayyidina Umar yana cewa shi akan kansa sayyidina Umar din yatawadda'u bil ma'i lima tahta izarihi yana yin tsarki shine ma'anar ya tawadda yana wanke kas wato cikin wandansa cikin farjallansa yana wanke shi da ruwa ma'anar wannan wato yana yin istinja'i yana tsarki da ruwa to menene fa'idar Imam Malik ya kawo mana wannan abin da yasa Imam Malik ya kawo wannan dan saboda zai zo mana Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin mutanen Madina cikin manya-manyan malamai na Madina yana cewa duk wanda ya je yake wanke bayan gida ko fitsari da ruwa to wannan yana alwalan mata ne mata aka san da wannan kuma Hudhaifa yana da aka yi masa maganar kan cewa ya wanke hannunsa yace to in ne haka shikenan kullun hannuna yana cikin doyi kenan saboda yawan al-muhajirun mutanen Makka ba sa tsarki da ruwa da hoge suke yi istijmar suke yi ba sa istinja shi yasa ma har aka samu waɗansu suna yin inkarin istinja ana maganar muhajirun yanzu ina muhajirun suke an ce maka muhajirun sun tafi al-ansar sun tafi sai dai wallazina ja'u min ba'dihim Allah ya sa mu cikin su amma wannan ada ne a zamanin wato al'adar mutanen Makka su ba sa yin alwala ai ba sa yin tsarki da ruwa da hoge suke yi mutanen Madina su aka sani da wannan yasa abin nan wajen ayar da Allah madaukakin sarki yake yaban mutanen masallacin Quba yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahhar lamazidun usta ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah tun ranar farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shine masallacin Quba. Allah yake wannan masallaci shi yafi cancanta ka tsaya kai sallah a cikin sa. A cikin wannan masallaci akwai waɗansu mutane da suke son tsarkaka, da suke son tsarkaka kawukansu. Allah kuma yana son masu tsarkake kawukansu. Sai mutanen da aka tambayi mutanen Quba me suke yi har Allah ya yabe su, suka ce sun kasance idan suka shiga banɗaki sai su yi amfani da ruwa wajen tsarkake kansu daga najasa. Sai su yi amfani da ruwa, wato ba sa amfani da hoge. Waɗansu daga cikinsu ma har biyun suke yi, su yi amfani da hoge sannan su yi amfani da ruwa. Wannan al'adar mutanen Madina ne, al'ansar haka suka kasance suna yi. Amma mutanen Makka istijmar suke yi. To sai Imam Malik ya kawo wannan dan ya nuna cewa ba duk mutanen Makka bane ya zamanto suka tabbata akan wannan al'adar. Akwai waɗanda suka ciru daga wannan al'adar saboda jin yaban da Allah ya yi ma mutanen Quba. Domin wannan yaban na istinja'i ya nuna kan cewa wanne ne yafi, istinja'i ko istijmar? Istinja'i yafi tunda Allah ya yabe shi. To akwai daga cikinsu wanda suka bar waccan al'adar ta mutanen Makka suka dawo suke wannan al'adar ta istinja'i. Daga cikinsu akwai Sayyidina Umar, dan shi da kansa yake bada labari, kuma shi ne fa'idar Sayyidina Umar ya faɗa ya gaya wa mutane, wato dan kar ku yi tsammani cewa yin istinja'i makruhi ne ko abu ne wanda ya saba ma tsafta ko abu ne wanda yake zai kawo mutum wani aibi. A'a, ya kasance shi akan kansa haka yake yin, haka yake tsarki, haka yake kauda najasa. Ya tawadda'u lima tahta izarihi, abinda wato yana wanke al'aurarsa dan ya kauda najasa idan ya je bayan gida. Na'am. Na'am. Wannan Imam Malik ya bayyana ra'ayinsa kan mas'alar tartibi wajen alwala. Shin tartibi wajibi ne ko ba wajibi bane? Tartibi tsakanin sunna, tartibi nau'i biyu ne. Tartibi tsakanin sunnonin alwala, kamar wanke hannu, sannan kuskure baki, sannan shakarwa, wayannan sunnoni ne. Menene hukuncin yinsu a jere? Sannan na biyu, me hukuncin tartibi tsakanin sunna da farilla? Ka kuskure baki, ka shaka ruwa, sannan ka wanke fuska. In baka yi su a jere a haka ba, ka wanke fuska kafin ka kuskure bakinka, me hukuncin wannan? Sannan na uku, tartibi tsakanin farillan alwala, wanke fuska, sannan wanke hannu, sannan shafar kai, sannan wanke kafafu. Haka suka zo a cikin Al-Qur'ani. Wannan tartibin wajibi ne ko ba wajibi ne ba? Shi ne tambayar da aka yi Imam Malik akan wannan gaba. Yace su'ila Malik, an tambayi Imam Malik, an rajulin tawadda'a, mutum ne yayi alwala, fa nasiya, sai ya mantuwa, fa ghassala wajhahu qabla an yatamadmad, sai ya wanke fuskarsa tun kafin ya kuskure baki, aw ghassala dhira'aihi qabla an yaghsila wajhahu, ko ya wanke dantsansa kafin ya wanke fuskarsa. Fa qala, sai Imam Malik yace, amma alladhi ghassala wajhahu qabla an yatamadmad falyumadmid, wanda ya wanke fuskarsa kafin ya kuskure bakinsa to ya kuskure bakin nasa. Wala yu'id ghassala wajhihi, kar ya ba sai ya sake wanke fuskarsa ba, wankin fuskar da yayi na farko yayi. Wa amma alladhi ghassala dhira'aihi qabla wajhihi, amma wanda ya wanke hannunsa dantsansa kafin ya wanke fuska, falyaghsil wajhahu, ya wanke fuskarsa, thumma liyu'id ghassala dhira'aihi, sannan ya sake wanke hannun nasa, hatta yakuna ghassluhuma ba'da wajhihi, har ya zamanto ya wanke hannun ne bayan wanke fuska. Idza kana dhalika fi makanihi, in ya kasance a wajen da yake, a wajen yake, aw bi hadrati dhalika, ko kuma a nan wajen yake, wato bai bar wajen ba. Wannan matsala biyu aka tambayi Imam Malik anan, daga cikin matsaloli guda uku da muka faɗa. Matsalar farko, tartibi tsakanin sunna da farilla. Mutum ne ya zo wajen alwala bisa mantuwa ba da gangan ba, sai ya kwanke fuskarsa, sannan abin nan amma ya manta bai kuskura bakinsa ba har sai da ya gama alwala. To na yaya zai sai Imam Malik ya ce ya kuskura bakinsa, shi kenan ba sai ya sake wanke fuskar ba. In ya kuskura bakinsa ya yi, wanda ya nuna cewa kenan babu tartibi a wajen Imam Malik tsakanin sunna da farilla. Idan kai farilla kafin sunna, ka zo kai sunnar kawai, ba sai ka zo ka koma ka sake yin wannan farillar ba, domin abin da zai sake ka koma ka sake yin wannan farillar shine tartibi. Amma hukunci na biyu kuma shine tartibi tsakanin farillai, shine aka tambaye shi mutum ya wanke dantsansa, ya manta bai wanke fuska ba sai bayan ya gama alwala, to a nan wajen yace ya dawo ya wanke fuskar, sannan ya zo ya wanke hannun. Ba wai ya dawo ya wanke fuskar ya wanke hannun shikenan ba sai ya tashi, a'a zai kuma ci gaba da alwalar, tunda a nan wajen yake wato ya sake alwalar daga wajen wanke fuska, ya wanke fuska sannan ya wanke hannun, sannan ya cika alwalarsa a haka, domin ya yi ta bi tartib, wanda yake nuna kan cewa kenan tartibi a bisa wannan riwayar wajibi ne. To amma abin da yake sananne shine cewar wannan tartibin in ya kasance a wajen yake, to in yayi nisa fa sai Imam Malik yace ya sake yin wannan, bai kawo ta ba a cikin nan, amma a cikin mudawwana Ibn al-Qasim ya ruwaito daga wajensa, yace idan yayi nisa ya bar wajen, ko kuma har ya riga yayi sallah, sannan sai bayan yayi sallar ya tuna, to ya sake wata alwalar domin sallar da za ta zo nan gaba, domin wannan shine yafi, amma ba a bisa wajibci ba, bisa istihbabi, wa amma waccan sallar da yayi ta riga ta yi ba zai rama ta ba. Amma idan tsakanin sunnoni ne tsakanin su da juna, shi wannan tartibi idan mutum ya manta bai yi tartibi ba babu komai a kansa, kamar yanda yayi ke tsakanin sunna da farilla. A wannan riwayar Imam Malik ya nuna kan cewa babu wajibci wajen tartibi tsakanin sunna da farilla. Idan mutum ya manta sunna ya yi ta a wajen yake ya yi ta, idan kuma ya riga ya bar wajen har ma ya yi wata sallar, domin sallar da zai sake yi ya yi wannan sunnar ita kadai, ba ya sai ya sake yin alwalar ba, ko da lokacin ku ya tsawaita. Mutum ne ya yi alwalar bai shakar hanci ba, har ya yi sallar azhar bai tuna ba sai da la'asar ta zo, to ba zai sake wata alwalar ba. Abinda zai yi kawai ya sake shakar hancin nan, za ta cika masa waccan sunnar ta waccan alwalar da ya yi, wanda ya nuna tartibi ba wajibi ba ne. Wai ita ce riwayar mashhura da aka rawaito daga Imam Malik. Akwai riwayar da ta rawaito kan cewar in yayi sallah da alwalar da ba a samu tartibi ba sai ya rama, amma shi kansa wanda ya yi wannan riwayar ya rawaito Imam Malik ya tashi daga wannan kauli, ya koma ya zuwa ga cewa tartibi ba wajibi ba ne amma sunna ne. Bi ma'ana idan yana da abin nan kada ya barshi da gangan, in kuma har ya barshi in lokacin bai tsawaita ba ya maimaita shi ya zo ya yi tartibi din, amma in ya tsawaita ya sake alwala bisa istihbabi, ba wai cewa don wancan alwalar tasa ta riga ta warware ba. Wannan haka aka rawaito daga wajen Imam Malik. Wannan shine mazhabar Imam Malik, shine mazhabar ahlul kufa da sulayt mutanen Misra da sauransu, wanda ya saba nan Imam Shafi'i ne da Imam Ahmad ibn Hanbal, su suna ganin tartibi wajibi ne a tsakanin ayyukan farilla, in kuma mutum bai yi ba sai ya sake alwala. Suka ce domin Allah madaukakin sarki cewa yayi famsahu bi ru'usikum, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, yace ku wanke hannu ku wanke fuskanku da hannuwanku ya zuwa ga gwiwar hannu, ku yi shafar kai ku wanke kafarku ya zuwa ga idan sawu. Suka ce wannan tartibi ne Allah ya kawo. To su kuma malaman mazhabar Malikiya suka ce ai wawu ba ta murfin ayi tartibi, wawu ba tana nufin tartibi bane. Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin, maryama ki qunuti da ubangijinki ki sujada ki ruku'u. Mu kuma mun san cewa tartibin sallah sai an yi ruku'u ake sujada, amma Allah sai ya ce wa maryama ki sujada sannan ki ruku'u. To wataƙila to wannan yana nufin cewa sallar maryama sujada take sannan ta ruku'u, ki a ai da wawu yace wawu ba ta nufin kai tartibin abubuwa, wawu kawai tana nufin a hada, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma bani Isra'il a suratul Baqara wa yaqul ladkhulu hadhihi alqarya wa kulu fakulu minha رغد حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة كشغا قوفر قوفر وننجرن أسنكوي كما أنكنا شغا دنكرنك شوا حطة حطة أي ربنا حطة حطة أننا خطايانا الله كنكر يا أيوك ذنبام دا قريم أما أتشن سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا أتشن سيا أكسا يتشي كشي حطة kuma ku shiga kofar kuna masu su afsunki kage idan da wawu tana buƙatar wawu tana nuni ga tartibi sai a ce qur'ani yayi tufka da warwara an bada umarni a can an zo an bada umarnin an aka sashi to babu wani akasi saboda wawu ba ta nufin tartibi saboda haka hatta anan wajen ma to amma sai malaman shafi'i suka ce to mun ji duk da haka ne amma ya Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nabda'u bima bada Allahu bihi إن الصفا والمروة من شعائر الله أي شو أكي الصفا والمروة إن باب ترتيب يتيك جي كفارة كفارة سأيدة كمروة أما زعل الله تيك نبدأ بما بدأ الله بي برو فارة دعبين دع الله يفارة تهاك نما وجن الولاء نبدأ بما بدأ الله بي الله يفارة دوينك فسكا دي شيزا مفارة سنة يبين ترقى دوينك هنو شيني نبيو نأكوش أفركي نوينك فسكا وينك كفا kuma suka ce a cikin ayar akwai abin da yake nuni cewa akwai tartibi domin an sanya shafar kai tsakanin wanke gabobi guda biyu shafa tsakanin wanka guda biyu inda anda babu tartibi aida sai kawai sai a ce faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa arjulakum ila alka'bayn wamtahu bi ru'usikum inda babu tartibi sai a fada shikenan an hada wanda ake wankewa tare wanda ake shafa daban to amma da aka kutsa wanda ake shafa tsakanin abubuwa guda biyu da ake wankewa ya nuna cewa kenan sai an yi tartibi shi yasa aka kutsa shi a nan wajen wannan dai hujjar shafi'iyya ce in ka kula kuma kan cewa kowanne da nasa abin da sannan kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin alwala ma'kusa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi zai fara alwala ya fara wanke kafa sannan ya je wanke fuska sannan ya wanke hannu sannan ya shafar kai duk wanda suka rawaito yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala bi tartibi yake saboda haka suka tafi akan cewar tartibi din nan wajibi ne to shi yasa ma abin nan wata riwayar da aka rawaito daga wajen Imam Malik saboda karfin wannan sabani yake cewa wanda ya alwala din da gangan ma'kusa to mustahabi ne gare shi rama fil waqti wato bi ma'ana ya sake yin wannan sallar ma dama dai lokacin ta bai riga ya fita ba saboda abin nan karfin akwai karfin khilafi akwai karfin khilafa din a cikin wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulin nasiya an yumadduda aw yastamtir yayi aka tambayi imam malik kan mutumin da ya manta bai yi kuskuren baki ba bai face ruwa daga bahancinsa ba hatta salla har sai da ya salla qala laysa alayhi an yu'ida salatahu ba wajibi ne ya saki sallarsa ba domin abin da ya bari sunna ne kenan wal yumadmid wal yastamtir ya sake kuskure bakinsa ya sake ya kuskure bakinsa ya faci hancinsa ma yastaqbilu in kana yuridu an yusalli ga sallar da za ta zo nan gaba in yana so ya salla in ya tashi zai wata sallar kawai sai ya zo ya kuskure bakinsa ya shaƙar ruwa in dai alwalar ta tana nan wannan ba sai ya sake yin su ba ba kuma sai ya sake wannan sallar sa ba wannan daya wannan ita ce hujjar da Imam Shafi wannan magana ta Imam Malik haka duk sauran da aka dukkan ba a taba samun wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin tabi'ai daga wani daga cikin sahabbai ba ya ce duk wanda ya kuskura bakin duk wanda ya salla bai kuskura ya alwala bai kuskura bakinsa ba ko bai yi shakar hanci ba bai shakarwa a hancinsa ba sannan ya yi salla sai ya rama wannan sallar ba wanda ya faɗi haka saboda haka akwai ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa Imam Shafi'i yace wannan shine babban hujjarsa cewa kuskure baki da shakarwa a hanci sunna ne ba wajibi ba to kaga maganar Imam Malik ma ita ce daidai ita ce maganar da sauran sahabbai da aka rawaito ijma'in sahabbai akai wanda ya manta bai yi wannan sunnar ba bai daya daga cikin wa'annan sunnonin ba ko ma wata daga cikin sunnonin alwala ba zai rama sallarsa ba sai dai mustahabbi ne in yazo zai sake yin wata sallar da wannan alwalar to yayi wannan sunnar kafin yayi sallar hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kafin mu tashi akwai sanarwa da aka nemi in janyo hankalin ƴan uwa ya zuwa gare ta shi ne cewa mun san dai masallatan nan ɗakunan Allah Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu a ɗaukaka su ta hanyar tsaftacewa da kula da su saboda wajen ibada idan mutum ya zo hankalinsa a nitse ya zo yana sha'awar shiga wajen ba ya zo Allah yake ya fita ba shi yasa hikimar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan a kyautata tsaftace masallaci to hakika tsaftace masallacin nan da kula da kudin mai na generator da ake saya abin a kullum mun san kuma inda halin nepa din nan yake a kullum alalace a sai diesel galan 5 a sai fetur kuma wajen galan 4 a kullum saboda in aka yi sallar asuba za a bar generator saboda masu zama su yi zikiri har rana ta fito wannan zama na ibada kamar umar hajji da umra ne sannan aka yi sallar magariba ma yawa in ba a karatu mutane suna zama su yi karatun alkur'ani to don haka kuma wannan masallacin babu wani wakati da yake da shi in banda waɗannan kantunan wanda yake tuni abinda aka samu na kantunan ya shiga cikin karasa ginin masallacin da masallatai gata ake musu yanzu muna ganin wani tafkeken gini da ake a maka a kusa da masallacin haram inda ya alwala domin karatun alkur'ani zai sallah da wannan alwalar ko ba zai sallah da wannan alwalar ba malamai sun yi sabani akan wannan wanda sahihiyar magana wanda da shine malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shintiti Allah ya kiyaye shi ya tsare shi yake fatawa da shi shine cewa ba zai sallah da wannan alwalar ba domin yayi alwala ne ba ya halatta ma kansa sallah ba yayi wani abu wanda yake mustahabbi idan sallar ta mustahabbi ce zai iya yin sallah da ita amma in sallar farilla ce ba zai iya yin sallar farilla da ita ba shi yasa ake son idan mutum zai alwala yayi ujurin daukake ma kansa rashin tsarki ya sanya wannan shine niyyarsa ya zai yi wannan alwalan ne dan ya tsarkake kansa in yayi wannan niyyar da tsarkin nan zai halatta ma kansa karatun alkur'ani shine zai halatta masa yin dawafi shi zai halatta masa yin sallah ta nafila ko ta farilla da sauransu amma idan mutum yace yayi wannan alwalan ne dan yayi karatun alkur'ani to karatun alkur'ani sunna ne dan haka ba zai yi wani aiki na farilla da wannan alwalar ba sai dai aiki na sunna amma sauran malamai sun tafi akan cewa babu laifi dan yayi ya yi alwalan ne dan yin abin da aka sharɗanta tsarki gare shi wato idan ya zamanto cewar yana ganin zai yana madhabarsa shine zai yi alwalan nan dan ya taba alkur'ani kuma sharɗin taba alkur'ani shine tsarki to in wannan ne ya ce zai iya yin sallah da wannan alwalar amma idan dan yayi karatun alkur'ani ne karatun alkur'ani kuwa baya daga cikin sharaɗin karatun alkur'ani mutum ya yi alwala bil ijma to wannan ba zai iya yin alwala da wannan ba a bisa kaulin wannan kauli wanda yake shine malaman suke fatawa da shi wallahu ta'ala a'lam tana daga cikin shi ma abinda yake ya tabbata daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wajen 18 amma cikakken bayani zai zo lokacin da zamu karatun masu alal kufain in Allah ya daba da dadewa ba sunna da mustahabbi ba su da bambanci a wajen yawan malamai sunna a wajen fuqaha ba su da bambanci wajen yawan malamai da tatawu'i da mustahabbi da sunna da fadila da raghiba waɗannan dukkanin su ma'ana ɗaya ne a matsabin maliki ma'anar su ɗaya ne amma wani lokaci ana bambancewa sunna shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace kuma ya bayyana shi mustahabbi kuwa fadila shine wanda yake shi bai yi ba amma ya kwadaitar a yi kamar yanda yake cewar ku yi sallah kafin sallar magariba amma shi ba a ruwaito yana sallah kafin magariba ba bayan kira sallah tsakanin kiran sallah da magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallu qabla al-maghrib ana uku yake liman sha'a to wannan mustahabi ne yayi umarni da shi amma ba ta taba ruwaitowa yayi ba to suna bambancewa amma kaga kamar raka'atayn al-fajr yayi umarni da shi yace ya fadi falalarsa sannan kuma ya aikata a aikace ba taba ruwaito kan cewa ya barta ba ko a zaman gida ko a tafiya saboda haka wannan ita ce sunna wannan bambanci wajen malikiya ne sai suke da bambanci tsakanin sunna kuma sunnar ma akwai muakkada akwai sunna wajiba wanda yake cewa muakkada akwai kuma sunna wanda yake ba wajiba ba to sannan kuma akwai kuma mustahabbi bayan kuma akwai mustahabbi akwai kuma tatawu shine wanda yake babu wani umarni da yazo kan ayi shi a yadda yake amma mutun ya lizimta ma kansa kamar mutun ya lizimta ma kansa kan cewa kullun zai karanta subu'in alqur'ani ya zamanto duk mako daya zai yi sauka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ya kudaitar kan ayi wannan amma shi bai yi ba bai kuma ce ayi a haka din ba ya dai ba da zaki ne to idan mutum ya lazimta ma kansa wannan shine ake cema at-tatawwu wato abin da ya sanya ma kansa yayi wani shine wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mun wani banda wa'annan abubuwan na wajibai na sallah guda biyar yace la illa an tatawwa sai dai in kai tatawwu'i daga cikin tatawwu'i din shine abin da mutum zai dora ma kansa na ayyukan alkhairi wanda zai na'am istiraha mun taba amsa ta anan wajen wanda bai ji bai je ne mu kafe din kuma Allah ya dan maka zo cikin karatun mu a kitabus sala za mu sake maimaita ta insha Allah abinda ake nufi da salaf sune magabata wanda suka riga mutum wucewa sune as-salaf salifud dahr ay madi ad-dahr wato lokaci wanda ya wuce to abinda ake nufi da amma anya ana amfani da su akan cewa magabata da kyakkyawan kwaikwayo wanda ake ganin su akan kyakkyawan tafarki kuma ake itlaqin su abinda ake nufi sune ashabul quruni thalathatul mufaddala wanda suke a cikin karnin nan guda uku wadanda yake zababbu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum mutane da suka fi ko wadanne a bayan kasa sune karnin da nake ciki sune sahabbai sannan wanda suka zo bayan su sune tabi'ai sannan wanda suka zo bayan su sune tabi'ut tabi'in to sai kuma wanda ya kasance akan tafarkin su na daga cikin malamai fuqahaul amsar domin waɗanda suka zo daga bayan su musamman malaman riwaya malaman hadith wanda su ne fitattun malamai a garuruwa daban-daban wanda ba tabi'ai ba irin su Imam Shafi'i irin su Imam Abdurrahman ibn Mahdi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal su Waqi' ibn al-Jarrah da dai sauransu wanda suka zo har zuwa ga su Imam al-Bukhari da sauransu waɗannan dukkanin su ana cewa akan tafarkin salaf suke dan saboda sun yadda da cewa abinda salaf suka hadu a kai shine hujja a cikin addini kuma ba sa fita daga cikin ijma'in su to duk wanda ku ya saba abinda magabatan nan ahlul quruni thalathatul ula suka hadu a kai ya saba ijma'in su to shine zai fita daga cikin mabiya salaf ya shiga cikin mabiya bid'a domin waɗannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su in mutun ya bar hanyar su to ya fada hanyar yan bid'a na'am ai wanda yace ba za a tambayi wanda yana da abin nan wanda yake ganin wannan bai dace ba shi zai kawo dalili an yi kama ba ta da sallah ba ya zamanto wanda bai riga ya shigo masallacin ba yazo ya ci gaba ya bada sallah akwai abin da zai hana wannan wanda yace yake ganin akwai abin da zai hana shi ne zai kawo dalili wanda wato ad-dalil kana wanda yake tare da asl shine yake da dalil ba riga an ta da sallah ba kuma aka ta da sallah shine cewa hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai an ta da sallah yazo liman ya koma baya manzon Allah ya ci gaba da sallah wannan ce hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ba ta da sallah ba ai ba iqama ba ta daga cikin juz'in sallah iqama kamar kiran sallah ce ba ta daga cikin sharuɗan sallah ba ta daga cikin rukunnan sallah ba ta daga cikin sharuɗai saboda ka sallah za ta ko babu iqama ba riga an shiga cikin sallar ba don haka dan ya zamanto abinda a ce an liman ya tsaya an yi kabbara harama na'ibi ya tsaya an yi kabbara harama sai liman ya zo sai ya tura na'ibi baya ya zo ya tsaya ya bada sallah to wannan shine ya zo da wani abu ma samina bihi min aba'ina al-awwali ba sharadi bane sai liman ya tsaya a waje a gaban sauza a ta da iqama Bilal ya kasance yana tada iqama tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya shigo masallaci, yana tada iqama sannan yazo ya shiga cikin sahu. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, idza uqimatis salat fala taqumu hatta tarawu, in aka iqama kada ku miƙe har sai kun gani. Dan wani lokaci ta yau ai iqamar, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jima kafin ya fito. To in suka tsaya suna jiran fitowar sa, wannan zai zama to akwai tsanantawa a gare su. Saboda haka sai ce an tada iqama kada ku fito har sai kun gani na, har kada ku tashi har sai kun gani, saboda tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga al'umma. Hadisin ya inganta shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ba za ta tashi ba har sai mutum ya wuce kabari, ya turmuza fuskar sa akan kabarin, yana cewa ina ma a ce ni ne a cikin wannan kabari. Ba bashi ne ya sa shi yake haka ba, ba wani abu sai tsananin bala'i. Wato kafin duniya ta tashi za a zo a yi tsananin bala'i da tsananin musiba har sai mutum ya kasance ya yi burin a ce yana cikin abin nan, yana cikin ƙasa. Wanda yake akwai abubuwa da suke shaida ga wannan hadisan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abubuwa da za su zo na canzawar addini, wanda yake cewa in wannan abin ya faru, fa batinul ardi khairun min zahiriha, cikin ƙasa ya fi bayanta alkhairi a lokacin. Allah ya shi mu. Ɗaya daga cikin tawabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai taɓa zaman dirshan ba in zai ci abinci, in ya tashi zama yayin da yake zama a tsugune yake cin abincinsa, amma baya zaman dirshan ya harɗe ya bar raje in zai ci abinci. Wani daga cikin tawabi'unsa da rashin wato kwaɗayin abin duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma baya nuna kan cewa idan mutum ya zauna ya ci abinci ya saba ma Allah, bai yi dai sunna ba. Sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya koyi da shi a cikin irin waɗannan abubuwa, domin ba ayyuka ne wanda suke na ɗabi'a ba, ayyuka ne waɗanda suke na kusantar na kyakkyawar ɗabi'a, na kyakkyawan halatayya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika su kamar yadda Allah ya aiko shi. Ni tambayarka, akwai wani zai tambaya? Karatun wancan makon an yi bayanin cewa kuskure baki da kuma shakarwa da facewa ba wajibi bane, amma kuma ga hadith ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan mutum ya tashi yin alwala da umarni da wannan, man tawadda'a falyastanfir, wanda ya alwala ya face ruwa. Mazmada bai zo a wannan hadithin ba, amma ya zo a wani hadithin almazmadatu min alwudu' alladhi la budda minhu. To menene yasa malamai bayan ga umarni ya zo, kuma zahirin umarni yana nuni kan cewa abin wajibi ne, me yasa malamai suka tafi akan cewa mustahabbi? Abin da yasa, kamar yanda magana wadda take mafi inganci akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ijma'in sahabbai kan cewa ba a taɓa samun wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda ya yi alwala bai yi kuskure bakinsa ba ko bai shakarwa ba ya yi sallah, wannan sallar ta ɓaci. Shine Imam Shafi'i abin da yake kenan, ke cewa babu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna cewa mazmaza da istinshaq ba wajibi bane, illa cewar bai san wanda ya taɓa ɓata alwalar wani wanda bai yi su ba, yace sallah ya ɓata alwalarsa da sallarsa da wannan ba. Wannan farifi ne daga wannan umarnin. Cewa kar kai wani abu gobe sai ka yi, kada ka ce za ka yi wani abu sai ka yi, sai ka ce insha Allah, shi ne ma'ana. Kada ka ce za ka yi wani abu nan gaba sai ka ce insha Allah. In ka ce insha Allah ko rantsuwa ce ka yi, ka ce wallahi gobe zan je waje kaza, ko kuma wallahi gobe zan yi azumi, ka ce insha Allah, amma da nufin istisna'i. To rantsuwa ba ta kudura ba, idan ka ce gari din ba ka yi azumi ba za ka yi kafara ba. Wai ya halatta mutum ya bi ɗan duba ko ɗan tsubbu sallah? Ai ɗan tsubbu, mai yin tsubbu da mai yin duba dukkaninsu wanda duk suke da abin nan da yin da'awar suna nemo gaibu daga wannan sun riga sun warware imaninsu. Sai dai idan ba su sani ba ne, ba su san cewa hukuncin wannan ba ne, ko kuma suna da awar kan cewar suna da wata shubha. Akwai waɗansu da suke da shubha kamar masu buga ƙasa, suna da shubhar cewa abin nan cewa akwai annabi daga cikin annabawan Allah da yake bugun kasa. Saboda haka suna ganin wannan baya daga cikin abin nan kutsawa cikin gai. To in yana da wannan shubuhan ne, to shine za ka yi masa uzuri sai ka tabbatar masa da hujja. Amma in ba haka ba, shi da wace shubuha kuma yake yi, to wannan ya imanin sa ya warware kuma bai halatta addini shi sallah ba. Allahu ta'ala a'lam. Wani abu da ya zo cewa mutum zai faɗa tsakanin zaman hudu ba na liman, illa akwai malaman da suke ganin cewa sa'ad da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya hau minbari ne har ya sauko. To don haka su kuma babu lokaci da mutum zai yi magana in ba tsakanin hudubar ba. Tun da liman yana hudu ba za ka yi magana ba. An halatta maka dai in ya kira suna Annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare shi. Amma ba za ka yi wata magana ba. To don haka kenan mutum bai samu wannan amfani wannan lokacin ba, sai liman ne kawai da abin da ya ga dama ya yi addu'a. Wataƙila kuma ya yi addu'a kai abin da yake damunka ba shi liman zai roƙa ba. To saboda haka sai mutane suke amfani da wannan lokacin zaman tsakanin kiran sallah a tsakanin hudba guda biyu su yi addu'a. A baya daga cikin sunna mutum ya ɗaga hannunsa in zai dan ba a ruwaito sahabbai suna yi ba. Kamar yanda baya daga cikin sunnar in liman yana kan minbari yana hudba, in ya zo lokacin da zai addu'a ya ɗaga hannunsa. Wataran Abdulmalik ibn Marwan ne ya ɗaga hannunsa a kan minbari yana addu'a. Abu Sa'idin al-Khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bakanta waɗannan hannuwan guda biyu. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake in dai zai addu'a a kan minbari sai dai ya nuni da hannunsa haka. Amma ba ya ɗaga hannunsa sai dai idan roƙon ruwa ne a kan minbari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa. Don haka babu wani hadisi da ya zo cewa wannan wajen addu'a ne, illa abinda aka ruwaito na kan cewa lokacin istihadi ne kuma. Amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ranar juma'a akwai wata sa'a da Allah yake amsar addu'a, wanda mafi karfin magana shine cewa wannan sa'ar daga bayan sallar asar ne zuwa abin nan faduwar rana zuwa magariba, mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallah. To amma waɗansu sun ce tsakanin hawan liman minbari ne da har ya sako daga kan minbari ranar juma'a. To don haka sai suke yin sai mutane suka yi addu'a tsakanin wannan zaman. Wallahu ta'ala a'lam. Tabata in dai har yana karɓar sadaka yana ciyar baya cin sadaka da yake bama wani, ya nuna cewa ba shi da buƙatar sadaka, na haka bai halatta ya karɓi sadaka ba. In kuma ya karɓa ɗin, to yana karɓar ma kansa abin da zai cuce shi ne. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci, ba kuma ta halatta ga wanda yake mai ƙarfi, wanda yake zai je ya nemi abin da zai ci. To kaga wannan tunda har in aka baki sadakar bawa wani yake, ya nuna cewa mawadaci ne shi, na haka sadaka ba ta halatta gare shi ba. Bari wa'ancan su biyu su amsa su tambaye su. Tsarki da hoge, ta yi tsarkin hoge kamar tsarki yake da ruwa, sai dai tsarkin ruwan ya fi falala, amma ya tsarkake shi. Ba kuma ba sharaɗi ba ne cewa idan mutum ya tsarkin hoge duk lokacin da ya samu ruwa sai ya sake wanke wannan najasa, ba sharaɗi ba ne, ya dai fi kyau idan mutum zai yi. Na'am, kai kuma taka. Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin khilafancin Sayyidina Umar. To Allahumma salli. To tambayar kai ta ƙarshe. Tsallake masallacin da yake kusa da shi ya je wani masallaci? Bar masallaci don wata falala, don kawo yawan jama'a. Don ko yawan jama'a ko kuma don yana tasirantuwa alal misali da karatun limami fiye da yanda yake tasirantuwa da karatun wani. In dai akwai wani dalili wanda yake shari'a ta yarda da shi babu laifi, amma babu wani dalili bai kamata ya haka ba. To Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اكفنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.